أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تكل كتابنا مدة الأحكام بابي ديكي بياني كان حد الخمر. حد الخمر يوم وكوي gawatan hudu ta shekara 2013 miladiya, daidai da 26 ga watan jumada ula ta shekara 1434 bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Za mu ci gaba da karatu. Muna babu haddul khamri, babu da yake bayani akan haddi mutumin da ya sha giya. Shine ma'anan babu al-hadd, shine ma'anansa al-man'u. Shi kuma al-khamr, malamai suna cewa ma'anansa shine as-sataru wat-taghiya, wato rufe abu. Daga nan aka samo khimar, abinda mata suke rufe kansu da shi khimar, saboda suna rufe fuskokinsu da shi ko kuma kansu. To al-khamr din saboda yana rufe hankalin mai hankali, sai mai da shi mara hankali, shi yasa ake kiran shi al-khamru a lugha na Larabci. Amma a shari'a in ka ce al-khamru ismun li kulli ma khamara al-aqla wa ghattahu min ayyi naw'in min al-ashriba, wato suna ne ga duk abin da yake gusar da hankali na kowane irin nau'i da ake sha, ba wai sai ita giyan kawai ba, duk wani abu da aka san shi yana gusar da hankali, to in sunansa al-khamru a shari'a, ba wai sai ita giya kawai ba. Ko da nono ne aka yi masa wata dabara, ya zama in aka sha hankali zai rufe, ya zama khamru a ma'ana ta shari'a. Ko da zuma ne aka yi masa wata dabara, ya zama khamru, don da yawa giya din ma daga abinci ne ai ake wanda ake amfani da shi, ake wata dabara, gero ne ake zuwa a gida shi da ruwa, a sa shi a wani wuri wanda babu iska, ya dan tsira mafi yawa kamar masu yin burkutu, bayan ya tsiro sai je a kai shi niƙa da ruwa, shi kenan ana sha, sai ya zama burkutu ko ya zama giya. Din mafi yawa kaga da masara da su, da su ake yin giya din. To duk wani abu da yake canza hankali, ke guce ma mutum gusar da hankali mutum, ana kiransa giya. Shi kuma haramcin giya ya tabbata daga Al-Qur'ani da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama da ijma'in malamai. Ayan Qur'ani take cewa ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya ku waɗanda kuka yi imani, lallai ku sani giya da shasha da kuma duk abin da ya shafi dangin su, waɗannan abubuwa haramun ne, gazamta ne, najasa ne daga cikin ayyukan shaytan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, ku nisance su ko za ku samu babbar rido. A ƙarshen aya ta Allah ce innama yuridu shaytanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa anis salah. Shaytan yake so ya sanya gaba da giyayya a tsakanin ku a giya da kuma shasha, don ya hana ku ambaton Allah kuma ya hana ku sallah. Ka gama anan giya kenan. Giya da a farkon musulunci kafin saukan waɗannan ayoyi ba haramun ba ne, saboda shi yasa malamai suke cewa a kan a malaman usul al-asl fil ashiya al-ibaha, asalin duk wani abu halal ne. A da kowane abu, abinda za ka sa a bakinka, kashi ko kasha ko tufa ko wani abu, halal ne da ka gani ka yi amfani da shi, har sai lokacin da aya ko hadisi zai ce maka a wannan abun haramun ne. Shi kuma a ɓangaren ibada, shi kuma komai tawakkufi ake yi, ba za a fara yin ibada ba sai an samu umurni. Sallah ba za a yi ta ba sai daga samu ya ayyuhal ladina, ko kuma aqimus salah. Zakka ba za ka yi ba sai ka samu aya. To shi kuma abin da ake amfani da shi na yau da kullum ka yi ta yi kawai sai lokacin da ka samu hani. Don da mutum ya gan ka kana cin wani abu, ce maka me yasa kake ci, to ka tambaye shi me yasa ba zan ci ba, shine zai kawo maka dalili da kada ka ci wannan abu, ko dalili kada ka sha wannan abin sha,
ko dalili kada ka sa irin wannan tufa ko hula ko takalmi shi zai kawo maka dalili in bai kawo maka ba to kana kan asali asali ko mi halal ne to shi yasa a farko da giya ita kanta halal ne ana sha daga baya aka sha sai ya zama wajen sallah ana iya samun matsala kuma a sallah ana son nutsuwa fuskantar Allah to sai Allah yake fadi يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون يا قوت أنت كي إيماني كذب كسن صلى الهالي كنا ما سمعي أرسي كن سم أبن دك كي فدا تيكي ننسي ومتون باين صلى إشائي سيجي شاجي أنسا كافين أصباهي يا وطفتي وسي صلى أصباهي لا ميلا فيا باين أصباهي ينا سوسي إشار دعا كافين أظهر يا وطفتي من قبض صلى بسي شابا saboda yi sallah haka to shikenan sai Allah ya saki saukar da aya yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihi ma ithmun ko kabiru wa manafi'u wa ithmuhuma akbar min naf'ihima suna tambayanka game da giya da shajar gaya musu akwai amfani akwai kuma laifi sai dai laifi ya fi yawa haka nan har Allah ya saki saukar da wannan aya wanda daga nan aka haramta giya gaba daya Allah yake fadi lalle ku sani giya da shaya da sauran su dukkan su haramun ne ayyuka ne na shaydan ku ne sai wannan abubuwa shine Allah yake fadi shaydan yake so ya saki yayya daga ba tsakanin ku da garshe shi fa hal antum muntahun sin zaku hanu sabai suka ce mun hanu suka daina shan giya daga nan giya ta zama haramu a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace duwani kullu muskirin khamru wa kullu khamrin haram duwani abin da ke sa maye giya ne duk abin da yake giya kuma haramun ne a wani wuri annabi sai ya kira giya ummul khaba'is duk wani ce gantaka ko duk wani wato laifi to giya ne ita ce uwar wannan laifi kenan shi yasa aka haramta giya saboda a kiyaye hankali shi yasa in mutum bai da hankali Allah ma baya mu'amala da shi Allah ma an dauke masa komai za a dauke masa saboda rashin hankali to duk abin da zai mai da mutum ma ugaji to kaga mutum mai hankali ya kiyaye wannan abu saboda wanda ya sha giya ya zama kaman bai da hankali yaro ya fi shi sai ga yara kanana suna wasa da shi saboda me ya sha giya hankali ya tafi a gidansa sai ga mai da shi kaman yaro sai a kwantar a zaunar irin haka na ba da labari wata rana muna zaune a nan Kabala da dan bayan isha'i haka da wasu mutane to ana ma yayyafi kaman haka yanzu nan sai ga wani mutum ya zo nan ya shawo biyan abinsa to kusa da gidansa ya zo yana tahowa tun daga zai mu ga mutum yana irin tambelin nan tangal-tangal yana zuwa kawai kusa da daidai sai ji kofar gidansa akan hanya amma ba kawai sai ya kwanta abinsa ya yi ta bacci a wurin nan wani ce mutumin nan fa ya kwanta abinsa muka yi ta abin nan so wani daga cikin yaran da muke zaune yana da rike ruwa wani mai sanyi zo zai yi kankara sai je ya bude ruwa ya ta zuba mutumin har wannan ya kare bai motsa ba yana duba sai ga ai baban su wane ne to yaran abba ba su je su ne yana kwanci kusa da ake lokacin da ya zo wurin shi ya dauka ya shiga gidan ne na ga kamar ya yi haka ya dauka ya shiga gidan ne ya kwanta ba kan hanya ne wallahi hanyar bagul mota tana zuwa gab sai ta ga kusa sai ga mutum ne sai ta kaushe koma shin akan hanya kawai ya kwanta abin sa ya sha giya to jigenan aka yi tai aka zo aka taba shi na sai aka yi magana da yaran gidansa yan mata suka zo wannan ya kama kafa wannan ya kama hannu aka jigar da shi baba ta ga ya hankali babu kenan to bayan wannan in akwai kudi duka za a iya zare masa kudin sa gaba daya kaga daga cikin abubuwa da giya take yi kenan a kadan daga cikin abin da mutai dauke hankali babban mutum ya mai da kansa kaman garama yaro da shi to kaga yaran ka ne ba amma suka zo suka dauke shi zuwa gaici gado ya je kwanta shi a wurin da sai dai kwana a wurin ana ruwa wallahi sai dai kwana don bai da za a mutum ne tashi a wannan wurin ya shawo giya abin sa to kaga sharri ne na giya shi daga cikin sharri na giya ni kan baka lafiya na mutum shi kansa jikinsa da haƙoransa da bakinsa za ga mafi ya mutum yana sha giya da bakinsa da komai ya canza to malamai suna ce tun daga harta alamunta ya fara fitowa a waje to na ciki ya fi haka hatsari ko taba ko wani abun kaga alamunka yana fitowa a waje yana nunawa a hannu ko a haƙora ko a baki ko a kafa to abin da ke ciki ya fi wannan hatsari abun ciki ne yake bayyana a waje mafi yawa to kaga shi kansa shutarwa ne irin wannan to duka wa'annan yana daga cikin malawai sun lissafo abubuwa da yawa irin abin da giya yake. Na farko dai in mutum daga aka sha giya ba hankali shi ma Allah ba zai amala da mutum ba, ibadansa kansa yayi ba za a karba ba, sai koma kamar yaro ba hankali. Sannan giya yana sanya kiyayya fada tsakanin waɗanda suka sha giya, ko da abokanai ne, in dai suka sha giya ba wancan su ne su za su yi fada abinsu. Haka na wata rana ina tsaye da rana wasu mutum guda biyu sun sha giya, ana gani daga angon kudu suka fito a daidai da gelwan, ɗaya yana riƙe da gora ɗaya bai da gora. To hanya kusa ga motoci ba sai ya fara ture-ture, da yana cewa don kaga kana da sanda ne za ka raina mun wayo littafai wallahi, kuma mutum daga jan jari suke abinci suna towa to mai duka fara abin nan, ɗaya daga sandan ɗaya sai ya tsallake ta ɗaya ɓangaren titi a kallon suna da dariya. To kaga sun sha giya sun zama albagaba kenan, in ba su da wani abokin faɗa to su ya so za su yi faɗa. Duka irin waɗannan abubuwa na giya ne shi yasa Allah ya haramta giya, don ya tsare hankula, ya tsare dukiya, ya tsare lafiya na mutane, ya tsare kuma ɗabi'a. Duk waɗannan abubuwa in aka sha giya duka ba za a same su ba lafiya, ba hankali, ɗabi'a mai kyau babu, duka lafiya kuma babu. To duka abinda zai tafiyar da waɗannan, to mutum da yake mai tunani mai kyau zai tsare waɗannan abubuwa. Wannan shine a takaice kenan abinda ya shafi giya, shi yasa Allah ya haramta. Da haka duk wani abu da yake cutarwa ga mutum, jikinsa ko hankalinsa ko dukiyansa ko lafiyansa, da haka Allah ya haramta wannan. Shi yasa Allah yake faɗi ya aiko annabi ne don ya halatta mana at-tayyibati, daɗaɗɗan abubuwa, wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, ya haramta mana duk wani abu wanda yake khabith ne bai da kyau, don annabi ya haramta shi. To giya din tana cikin al-khaba'ith da annabi ya haramta. حديث من فرقاء والنباب أن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة نهوى 40، قال وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود 80، فأمر به عمر رضي الله عنه. Wannan hadisi daga Anas ɗan Malik radiyallahu anhu, sai annabi sallallahu alaihi wasallam an zo masa da wani mutum ya sha giya, fajaladahu, annabi sai masa bulala bi jaridatin, da tsunke irin na dabino 40 guda 40. Qala wa fa'alahu Abu Bakar, Abu Bakar ma a zamaninsa duk wanda ya sha giya 40 za a masa, su ne bulalan giya a zamanin annabi, shi ne bulalan wanda ya sha giya a zamanin Abu Bakar. Falamma kana Umaru, lokacin khalifancin Umar, da mutane suka yawaita shan giya, larabawa suka haɗu da mutanen da ba larabawa ba, sai shan giya ya yawaita, aka maida abun al'ada kullum. To bulala 40 ne sai ya zama mutane kawai sun ma saba ba sa tsoro, sai ya ninka, ce to yanzu sai nemi shawaran sahabbai, sai sahabbai ku zo mu zauna, yanzu kaga yadda ake shan giya abun yayi yawa. Wannan bulala 40 mutane suna gani ba kobi ba ne, ya kuke gani? Daga cikinsu sahabbai akwai Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu, ahadul mubashirin bil janna, ɗaya daga cikin wanda aka musu bishara da aljanna, sai shi yana gani a maida shi ya zama bulala 80, shi ne akhaful hudud, wanda in mutum ya yi wani kazafi abinda za a masa a maida shi haka. To sahabbai dukkansu sai suka yi ittifaqi, sai ya zama ijma'i na sahabbai, sai aka mai da shi 80 ɗin. To a kansa mafi yawa wasu malamai suke tafiya, daga ciki akwai Maliku, Abu Hanifa, da riwaya daga Ahmad da Sauri, suna gani wannan ijma'i na sahabbai bai kamata a keta shi ba, a bacci a haka ɗin 80-80. Riwaya ɗaya na Ahmad da Imamu Shafi'i suka ce a tunda akwai a zamanin annabi ga yadda ake yi a 40-40, to a wurin suka ɗauke shi a 40-40 ɗin. Wannan shine maganar Sheikhul Islam da Ibn al-Qayyim rahimahumullah, dukkan su abinda suke tafiya kai kenan. Wannan kaman malamai sai suka ce to a meye abin yi tunda annabi 40 yake yi, Abu Bakar ma 40 yake yi, Umar a zamanin sa abinda ya yi sai ya ƙara. To sai suka ce idan har mutumin da ya sha giya ɗin ana iya ganin mutumi ne wanda giyan ya zama shi wani abu, to za a iya masa 40 ɗin, 40 na haddi, 40 kuma na ta'abiyyar na tsoratarwa. To sai suka kasa abin, to kaga kayi amfani da hadisan guda biyu kenan ko sai suka ce a tsaya ana annabi kaman irin su Abu Hanifa da riwaya Ahmad su Maliki suka ce a'a ai tunda sahabbai dama daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya umurci mutanensa ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin na horonku ku bi sunnata da sunnan khalifofina to wannan yana daga cikin sunnan khalifofi wanda annabi ya umurni abi kuma Umar ba shi kada yayi wannan ba sai dai nemi shawaran sahabbai kuma duk sahabban suna nan suka ba da shawara ga yadda za a yi aka yadda da shi to ya zama ijma'i bai halatta kuma wani ya saba masa ba wannan shine kama abin da ya faru iri daya da maganan siki uku a kalma daya a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam mutane suke matansa suke uku a kalma daya a zamanin ai da shi suke daya a zamanin Abubakar haka Umar da yazo sai ga mutane suna wasa da wannan suke din to sai ya ce to yanzu duk wanda ya faɗi kalma daya ya suke matansa a kalma daya suke uku ya suku sabbai suna nan suna ji su ma suka ce a tafi a haka dai shikenan to duk malaman fiqhu mazahibul arba'a din nan sai suka tafi akan mazhaban Umar don suna gani shi kansa ijma'i ne wanda bai kamata a keta shi ba don ijma'in sahabbai in suka haɗu akan abu shikenan ya zama shari'a to sai su Maliku Abu Hanifa Shafi Ahmad dukkan suka tafi haka sai da Sheikhul Islam ya zo ya ga to me yasa ba za a koma asali ba to malamai wasu sai suka gani a tunda ijma'in sahabbai ne kada a tafi to wasu sai suka rarraba abu sai su a kalli yanayin mutumin abin da yasa ya faɗi yayi wannan saki a kalma uku a saki uku a kalma daya din da yanayin ko fushi ko wani abu to sai a kalla sai a bashi daya daga cikin fatawowin sai ya zama fatawan nisbi ne wani za ka ce masa sakin ukun yayi su zo zo sai ta aure wani wani kuma sai ka ce a'a a mai da shi biya sai suka mai da shi haka tana gani yanayin mutumin da yanayin yadda yake iya wasa da addini ko kuma zai iya wasa da addini ba sai ya ba shi hukuncin da ya dace da shi to mun sa kaman wannan shi ma na bulala 80 din da kuma 40 babin shi ma hadisi guda daya ne a wannan babi sai babi na gaba babu ta'zir ta'zir a lugha shine alman wato a hana wani abu da ake so a aikata shine ta'zir a shari'a shine ta'adibu ala dhanbin la hadda fihi wala kaffara shine aladabtar da mutum akan wani laifin da yi laifin na wanda ba a sa masa haddi sananne ba kuma babu wata kaffara da aka tanada a wannan laifin to sai mai abin da ake kira ta'zir tsoratarwa wannan kuma ya danganci shi mutumin da kuma shi alƙalin da wani wannan hukunci to nan ba zai zama abu iri daya ba kowa sai a kalli laifin irin laifin irin yanayin yadda yi laifin da kuma shi din mai laifin jara'ansa akan wannan laifin da kuma abin da zai iya zama tsoratarwa gare shi shine mala yake faɗi a satin da ya wuce wani za a iya cewa ta'azirin da za a masa kawai a fito da shi ya kwashe bolan anguwa shine ta'aziri don ka ce za ka ci taron kuɗi wannan kuɗi ba wani abu ne a wurinsa wani in ka ce kuma kurkuku za a kai shi gida ne alhamdulillah zai dinga samun abinci kyauta to kowa da abin da za a iya gani zai zama masa wato zai tsawatar da shi daga wannan aiki wani sai a sa shi a kurkuku don shi ne wahala a wurinsa wani kuma sai taron kuɗi iji ya buga ya nemo ce ya kawo 50,000 nan da kwana 10 ya yi nan ka shi ne wahala a wurinsa shi kuma wani kuma ce a'a shi ba kuɗi ba ba kurkuku ba komi ba kawai zai zo ne a zo ya share wato ya kwashe gola masu mota su zo shi zai zuba musu har a kare shi kenan ya je su yi kamar yadda malam ya faɗa wani kuma gota kowa da irin tashi wani kuma kamar yadda malam ya ce a je a shirin hulansa dan mata a mangare shi a gaban jama'a irin wannan shi ne ta'zir din to shi ne wannan babi da yake magana a kai kenan ta'ziri din shi ne aladabtar da mutum akan wani laifi da ya yi laifin nan kuma babu wani haddi wanda Allah ya faɗa ko annabi sallallahu alaihi wasallama kuma babu kaffara duk wani laifi da babu wannan to abinda za a yi shi ne ta'zir din عن أبي بريدة هانع بن نيار البلوي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق عشرة فوق عشرة أسواد إلا في حد من حدود الله. هنا حديثي دقى أبي بريدة سنن سهان بن نيار البلوي رضي الله عنه صحابين إن النبي صلى الله عليه وسلم يارس وشكرتها أربعين دقيقين هجرة يجي النبي صلى الله عليه وسلم ينافذ لا يجلد فوق عشرة باء بلالة سمد قوما إلا في حد سيدي أحد من حدود الله إذا كنت في حدود الله حد ما مثال الزنا بلالة تري قذفي تماني جيا ذكاني أربعين دا تماني كاغا ويشي قوما حدي ني فواند بيكياك انت أغيري ني تو دقا قوما زوا قصا كده يا ويشي قوما أولنان صورة تروان اندي نبولالا نزاعي أولنان حديثي أبني كنوني كنن to shi ma wannan babin din hadisi guda daya aka kawo a wannan babi shi dai ta'ziri kamar yadda malamai suka faɗa shine tsoratarwa a yi ma mutum abinda zai sa shi gobe ba zai aikata wannan laifi ba wani ma iya gani zai tsorata ba zai yi wannan laifin ba kuma akan yi ne akan laifukan da ba a sanya musu doka ta musamman akan wannan laifin ba babu haddi a wannan laifin babu kuma kafara amma ka ce ga haddi wannan haddin shine za a yi in kace kafara za a yi wannan laifin shikenan shine za a yi a wannan abin nan kamar malamai suna cewa daga cikin laifukan akwai mutumin da yayi wasa da mace wanda yayi ji dadi da ita amma bai kai ga farjinta ba kaga wannan bai kai ga zina ba kaga ta'ziri za a masa ko yayi satan abin da bai kai ruku dinar ba ko kuma yayi satan abin da ba a hirji ba akuya a tana kiwo ya kama sai je ya sayar yanzu kaga ba maganar yanke hannu anan tunda ba hirjin ka bane to ya za a yi miki ki sai mishi ta'ziri ko kuma yayi ma wani kazafi kazafin kuma ba da zina ba shi ma aka kama shi akwai ta'ziri da za a masa irin wa'annan abubuwa duka sune da sauran laifukan wanda ba su da abin nan wani hukunci da aka dayyade a shari'a yi musu shine ma'anan ta'ziri din حديثي نغبا كو بابي نغبا كتاب الايمان والنذور للتافي ده يكي بياني اكن رنسوا ده كما الواشي الايمان جمع نينا يمين يمين شيني رنسوا غدا ديا ايمان كما شيني معنان جمع انسا نذور شي ما جمع نينا نذر شيني الله كيف يوفون بالنذر ويخافون yawman kana sharruhu mustatira suna shika alwashin da suka yi don tsoron wani yini wanda yinin sharrinsa ya game dukkan kowa to wannan shine ma'anan al-ayman din jam'i ne na yamin kaman ko dama ko kuma rantsuwa sabanin hagu khilafu yasar kenan Allah yayi magana akan sa cikin al-Qur'ani hadisi da yawa sun zo su yi magana akan wannan rantsuwan sannan ijma'i na malamai sun zo kuma malamai sun kasarin zuwan zuwa kashi guda uku na farko rantsuwan da mutum yayi ba tare da yin niyya rantsuwa ba sai ina wani wallahi yana nan lafiya lo wata kila ba yana cikin bayi da lafiya ne amma ba da nufin cewa yi abin nan ba ko kuma ya kake wallahi lafiya wani ya saba duk maganar da zai sayi rantsuwa ko gaisuwa ne sai ya abin nan zai gai da wani wani ya gai shi zai mai da amsa sai ya yi rantsuwa shine la ya'khudhukumullahu billaghi fi aymanikum irin wannan shine ake kira laghawul yamin wanda Allah bai kawo mutum da shi na farko kenan wanda aka saba ya zama al'ada ba da niyya tarfafa maganan da yake yi ya yi rantsuwa ba sabo ne na yau da kullum sannan kuma shine mutumin da ya rantsa ya kawo wani abu da yake zatonsa haka ne sai ya bayyana sabanin abin da yake zato wani zai ce a ce maka zan zo wurin ka karfe 4 ka san motan shi mar sandi ne kalan bakin kala sai kawai kana zai sai ka ce wallahi wannan wani ne alali wata mota irin ta shi ne to sai ya bayyana ba shi ba nan ma babu laifi babu kafara anan an gane saboda ala karin tsene ala ghalabati dhanni thumma tabayyana khilafu karin tsaya kan zananin zato da kake da shi sai ya bayyana sabani abin da kake zaton sa Allah sun ce wannan ma babu rantsuwa ai babu kaffara a kansa sa'annan sai ghamusul yamin shi kuma wanda mutum ya san da gangan ƙarya yake yi ya rantsa da Allah don tabbatar da ƙaryansa to wannan ba maganan kaffara a kansa an gane sai ɗaya wanda ake ma kaffara wallahi tallahi zan yi kaza sai bai yi ba wallahi tallahi ba zan yi kaza ba sai ya zo yayi to su ake ma kaffara an gane na farko la qawl yamin na magana na sabo ba da niyan karfa magana ne yau da kullum amma malamai suna cewa bai kamata mutum ya maida Allah kullum maganar sa wallahi tallahi ina wani wallahi tallahi ina wuri kaza ya kace wallahi tallahi lafiya lau irin wannan ko wallahi lafiya lau bai kamata ba don sunan Allah yana girmama shi ne da mutum ya kiyaye sabawa da faɗin sunan Allah a kowane lokaci duk lokacin da zai magana wallahi wallahi ko da ke malamai sun ce ba ta akwai sauki a wannan sai na biyu na zato da mutum yake tsananin zato kowa ne zan bugo maka da kaza da karfe kaza sai ka ga wace wallahi wani bugo to sai kana duba sai ga sai ba shi bane wani ne shi ma abu wannan matsala sai kuma na shi wanda ake maka kafara mutum da ya rantsa ya kawo ni wallahi la af'alanna zan yi kaza sai ya aikata ko wallahi la af'alu sai zo ya aikata don ake maka kafara malamai sun ce mutum zai iya kafara idan ya ga zai aikata abun da yake da ba zai yi kafin ma ya aikata wannan abu zai iya bari sai ya aikata zai iya bari zai aikata so amma kuma akwai rantsuwan da mutum zai yi akan wani abu na alkhairi wanda yace ba zai yi shi ba to annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yanzu an fi so yayi kaffara ya aikata alkhairi duk wanda ya rantsa ya kawo ni gunan alkhairi ba zai yi shi ba sai ga yin wannan abu yafi alkhairi to yayi kaffara daga nan yayi wannan abun da ya rantsa ya kai saboda shi yin din shine albir a wurin sa to duk lokacin da bir abun alkhairi yayi karo da wani sabanin sa za a dauki alkhairi a bar yan to sai mutum yayi kaffara dan sai wancan nagal da ganganci kan yafi karfin a masa kaffara don ana kaffara ne akan karamin laifi wanda kamar yadda a sallah akwai lokacin da mutum in ya bar abu sai shi kai sujjada kabli ko ba ridan jara abin da kabari akwai in mutum ya bar wani abu sai ce ba kabli ba ka fara sallan gaba daya ta baci to haka maganan kaffara take akwai wanda ba ta isa mata kaffara ba akwai wanda za a mata kaffara akwai wanda ta fi karfin kaffara shi yasa ake kiransa abin nan yaminul ghamus tana nutsar da mai ita a wuta ita kam saboda ya san da ƙarya yake ya rantsa ga Allah da gangan wallahi tallahi ba haka abin yake ba ko ba wani bane ne kaza kuma ya san wani ne da gangan to wannan shine ba kaffara a kansa laifin sa wurin Allah Allah ya alƙawari zai dandana masa azaba sai dai in ya tuba tuba na gaskiya Allah ya gaskiya zai iya gafarta mai amma asalin wannan abu yana nutsar da mai ita wuta an gane wannan shine hadisin mu na farko a wannan babi an abdullahi an abdurrahman bin samura qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya abdurrahman ibn samura la tas'al al-imara fa innaka in utitaha am mas'alatin wukilta ilayha wa in utitaha min ghairi mas'alatin u'inta alayha wa idha halafta ala yaminin فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير وانا حديثي دقى عبد الرحمن ابن سمرة رضي الله عنه صحابين عن النبي صلى الله عليه وسلم يكيك فلي النبي صلى الله عليه وسلم يا كراشي يا غيا مسا سي لا تسأل الإمارة تدك يدكني مشي قبنتي الله سابقا سياسة أنا كم كدك يدكني مشي قبنتي shine ma'anan imara ne domin fa innaka in utitaha am mas'alatin in kai yadda har ka ne ma ka roƙa aka baka to wukilta alaiha sai Allah ya baka daga kai sai dabaranka sai dabarunka kawai Allah ba ruwan shi daga shine ma'anan wukilta ilaiha sai kai ka roƙa ba tare da abun nan aka baka to tafi kai dabbara kanka yadda za ka iya ka ga wayon da za ka yi amfani da ita ta san ka shugabanci jama'a amma wa in utitaha min ghairi mas'alatin in azauni kake kawai aka jawo ku kake zo ka rike wannan matsayi to inta alaiha Allah sai ya taimake ka akan wannan saboda ya zuba kai sarauta ba wannan murni ne na shi magana ne daga annabi umurni ne na Allah wa idha halafta idan kuma kai rantsuwa ala yamini akan wani abu fara'aita ghaira khairan sai ka ga sabani abinda khairin zai shi yafi alheri minha fakaffir to kai kaffara ayyaminika akan wannan rantsuwan wakil ladhi huwa khairun ka zo kai wannan alheri ka rantsi akan abu za ka yi sai ga rashi yafi alheri to sai kai kaffara sai ba za ka yi ba ka rantsi ba za ka yi kaza ba sai ka ga yin yafi zama alheri sai kai kaffara sai ka zo ka kai wannan abu shine abinda hadisi ke nuni akai kenan a wannan hadisi daga cikin abinda yake nuni musulmi a wasu abin nan haramun ne ya nemi shugabanci a wasu lokuta amma malamai sun ce abun ya dakhulu alaiha alhakamul khamsa wannan duk irin wannan neman shugabanci hukunce hukunce guda biyar sukan shiga irin wannan yakan iya zama haramu yakan iya zama mustahabbi yakan iya zama sunna yakan iya zama halal ka nema yakan iya zama wajibi nema ka nema an gane Ibnu Hajar a cikin Fathul Bari sharhin sa na wannan hadisi haka ya kassama abun don akwai lokacin da zai iya zama wajibi ka nema sai kawo aya da annabi Yusuf yake roƙon ij'alni ala khaza'inil ardi inni aminun hafizun ko ce ka sanya ni in kula da taskoki na ƙasa a lokacinsa saboda ni zan kiyaye ina da amana kuma zan kiyaye sai ce yaushe yake zama wajibi ka nema a lokacin da ka kalla kaga babu wanda yake da wannan quality na rike wannan wurin sai kai in kai yadda ka bar wannan matsayin wani ya karba to mutane za su tozarta babu mai ilimin da zai gudanar da wannan ka kalla ka duba to nan ne wajibin ka gaje ka rike don ka kare mutuncin musulmai a wannan wurin an gane sai zama maka wajibi amma in ka ga akwai wani irin ka akwai wani irin ka akwai wani irin ka sai ka ja da baya sai ka bi maganan hadisi nan kada ka nema an gane to sai a ba wanda ake gani zai iya rikewa amma in ka ga babu wani sai kai ko kuma matsayi aka kawo ci to wanda za a iya ba kila ma ba musulmi ba in baka neman ba to sai ka nema don ka kare addinin ka to akwai lokacin da rashin neman zai iya zama haramun an gane akwai lokacin da zai zama mustahabbi akwai lokacin da zai zama halal din kamar yadda abin da malamai sun kasa su kashe biyar
Allahu akbar Allahu akbar
na'am wannan shine abu na farko da hadisi ke nuni ba a so mutum ya nemi kaman shugabanci kai tsaye yanzu ka ga maganan siyasar mu sai mu ce suna wani babi eh akwai inda zai zama babin halal ne ka nema kaman aka duna maganan gwamna za mu zauna mu zura ido kawai mu zura hannu sai ba musulmi da zai zo nema saboda haramun ne ko dole to nema wajibi ne a irin nan wurin a ƙasa wajibi ne a nema mun ciya mun ci kaman na Kaduna nan akwai ba wajibi ba ne mutum ya nema ko ba haka ba akwai irin sa da yawa da yawa da yawa da yawa ko ba haka ba mu yi tunani kila wani wanda ba musulma zai zo ya nema shi kansa bai da wani da yake gani shi ne ya fi kowa ko to sai ka bar irin wannan sai ka biyo to za ka yi aiki da hadisin annabi a nan a can kuma sai ka duba sai ka ce to nan kuma wajibi ne in fito don in kare abin nan dole musulmai su tsaye da mutum ɗaya wanda suka san zai kare musu ce a tsaya ko kuma akwai musulman su haɗu in ba su haɗu sun tsaye da wani ba suna koma to wani zai iya yin fitowa amma suka riga suka tsaye da wani wanda suke zatonsa mutumin kirki to kai zai ka ja da baya nan kuma nema zai iya zama haramun ne an gane wannan shi ne mafi yawa abinda ake yi a neman shugabanci ba mutunci zai nema ba jama'a ne za su zauna su yi shura su ga mutumin da ya dace a fidda shi ya zama jagora a wannan aka gani zai iya yi saboda yana da sifofi iri kaza iri kaza iri kaza kowa ya kawo nashi sai a hada sai ce to gaskiya wani ana gari zai iya rike wannan matsayi sai a gaya masa to ga manufarmu shi kuma sai ya karba to kaga wannan ba shi ya nema ba ma kuma Allah zai taimake shi a wannan kuma in shi ya fara fitowa a nan to kaga ya nuna kuɗinsa aka mulki a fili irin Allah zai iya gaya masa shi ba ruwan shi je ya dabbara kansa. Shi yasa za ka ga wasu abubuwa din da mutum ya samu wannan matsayi ya hau sai ga ya rasa yadda zai yi. Duk mutane da suke tare da shi sai ga sun dawo ba wanda suke zagi sai shi. Shi ma haka ba wanda yake yi din sai wanda suke. Abinda Allah ya ce to yanzu ba ruwana da kai, kai ne za ka san yadda za ka yi ka jawo mutane. Dama Allah ne ke tura mutane su so ka su yi maka biyayya da sauransu. In ya kyale ka da kai da dabarunka shi kenan. Wanda suka yi supportin suke tap mutuwa saboda kai yanzu su ne kuma abokan gaba. Da yawa mun gani a siyasunmu wanda suke ta mutuwa a kan mutane a yi sai dai a mutu. Daga ana hawa watan farko shi kenan sai ga sun dawo a gidajen rediyo sun suke zage-zage kuma mun ji shi faso ɗaya ba ba su biyu ba. Daga dama ba don Allah suke yi ba ne. Allah kuma sai ya kyale su da su da suka tsora ɗin sai ya zama su suke fada. Mutane sai su tsaya da su kalle su. Kamar mutane kuma sai sake dawo bayan su a yi ta abin nan. Insha Allah za mu tsaya dai a kan wannan babi ɗin sai sati mai zuwa ku ci gaba da wannan hadisin na farko a kan wannan babi insha Allah. Sai wani tambaya? Babu sai ya yi addu'a.